Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubashin ranar Litini 7 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Jiya Lahadi, jama'ai a Georgia sun yi fatali da batun shugaban jam'iyyar Republican Donald Trump cewa abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden ta hanyar maguɗi ya lashe jihar ta kudancin Amurka. Manyan jami'an kiwon lafiya na Amurka sun faɗa wa Amurkawa jiya Lahadi cewa suna buƙatar su dage sosai don kare kansu daga ƙwayar cutar coronavirus, duk da cewa ana iya samun allurar rigakafin farko a wannan watan. Rikici da ya ɓalle ya lalata zaɓen kamar na farko don naɗa kansiloli a yankuna.
Kanin labaran kenan. To yau fa take ranar zaben kasar Ghana.
Da ke yawo operation suna lura da abin da ke tafiya. Shi yasa shi ne alhamdulillahi da soja da ƴan sanda da kuma sauran su duka kamar ne ake ara neman yadda za a yi da tafi lafiya cikin ikon Allah.
Za kuma a ji cewa tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu fa matsalar tsaro ce ta fi damun ƴan Najeriya kuma tana bazuwa, abinda wasu makwabta suka tabbatar.
Da fari da harkan Boko Haram ya fara, makwabtan Najeriya sun yi tsammani kaman abin Nigeria ita kadai ne. Kaga kaman mu da muke makwabta da Nigeria, to abin sai da ya ci gaba ne muka ga lalle ya kamata mu gama guyuwa.
Wasu mata sun ce in ma babu abinci to a basu tsaro. Za kuma a ji cewa zauren tabbatar da zaman lafiya tsakanin mabambantan addinai ya shirya taro a Abuja. Kamar yadda kuka ji tun farko, yau take ranar zaben Ghana. Don haka amana afuwa, yau ba za mu iya kawo muku shirin ciki da gaskiya ba. A maimakon haka, za mu kawo muku shiri na musamman game da zaben kasar Ghana. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jiya Lahadi, jama'a a Georgia sun yi fatali da batun shugaban jam'iyyar Republican Donald Trump cewa abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ta hanyar maguɗi ya lashe jihar ta kudancin Amurka. Sun bayyana cewa zaɓaɓɓen shugaban zai samu ƙuri'un kwaleji 16 da aka kaɗa a zaɓen na Georgia. Brad Arpan-Spaja, babban jami'in zaɓen a jihar, ya faɗa a gidan talabijin na ABC News a shirinsu na This Week. A matsayinsa na ɗan jam'iyyar Republican mai ra'ayin mazanjiya, ya ji takaicin faɗuwar zaɓen Trump a Georgia, amma mutane sun yi magana kuma ba mu ga wani abin da zai kawar da nufin mutane ba. A ranar Asabar, Trump ya nemi gwamnan jihar na jam'iyyar Republican Brian Kemp da ya kira wani zama na musamman na majalisar dokokin jihar don soke ƙuri'un da aka yi a can, tare da baiwa Trump ƙuri'un jihar, wanda hakan kadai ba zai iya sauya sakamakon zaben da Biden ya samu ba, wato ƙuri'un kwaleji 306 da 232, waɗanda su ne ke tantance sakamakon zaben shugaban ƙasar Amurka. Gwamna Kim ya ƙi amincewa da buƙatar Trump. Muƙaddashin gwamnan jihar na jam'iyyar Republican Josh Duncan ya faɗa wa gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi cewa da gaske ya yi imanin gwamna Kim ba zai amince da buƙatar Trump ba, cewa gwamnan ya shawo kan 'yan majalisar jihar su soke nasarar Biden a jihar. Biden ya lashe zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba a Georgia da ƙuri'u sama da 12,000. Ƙidaya ta biyu game da alƙalumin ƙuri'u sama da 5,000,000 da aka jefa sun goyi bayan sakamakon da aka samu. Manyan jami'an kiwon lafiya na Amurka sun faɗa wa Amurkawa jiya Lahadi cewa suna buƙatar su dage sosai don kare kansu daga ƙwayar cutar coronavirus, duk da cewa ana iya samun allurar rigakafin farko a wannan watan. Muna buƙatar mutane su sabunta alƙawarinsu, da fatan za a sa abin rufe fuska a kuma guji cincirin da mutane a wuraren shaye-shaye da gidajen cin abinci da ma cikin gida. Sakataren kiwon lafiya da hidimar jama'a Alak Azar ya faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox News Sunday. Da yammacin jiya Lahadi, shugaba Donald Trump ya ba da sanarwar cewa lauyansa tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya kamu da cutar coronavirus. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa a yanzu haka babban magajin gari a tarihin birnin New York kuma wanda yake aiki ba tare da gajiyawa ba wajen tona asirin mafi munin zaben tarihin Amurka. An tabbatar yana dauke da kwayar cutar China. Zaka samu sauki nan ba da jimawa ba Rudy. Za mu ci gaba. Giuliani mai shekaru 76 da haihuwa, tsohon magajin garin New York, an kwantar da shi jiya Lahadi a cibiyar kiwon lafiya ta Jami'ar Georgetown da ke nan birnin Washington DC. Kamar yadda kafafen yaɗa labarai da dama suka rawaito. Jiya Lahadi, rikicin da ya balle ya lalata zaben kamar na farko don naɗa kansilolin yankuna, inda masu tayar da ƙayar baya suka kashe wani mutum guda a yankin arewa maso yamma na masu magana da harshen Ingilishi. Shugaban ƙasa Fulbiya na fatan cewa zaben zai gamsar da masu suka da ke cewa ya daɗe bai kula da yankuna 10 na ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka da kawo ƙarshen tawayen masu neman ɓallewa daga yankin na yamma ba, wanda ya zama babbar barazana ga mulkinsa na kusan shekaru 40. Masu adawa sun ce ƙuri'a tana ba da alamun cin gashin kan yankin kawai. Jami'an da ke kada ƙuri'ar a zaben galibin magoya bayan biya ne, kuma za su taimaka wajen aiwatar da nufinsu a yankunan, in ji su.
An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan kuma kafin can gaba mu kawo muku bayanai iri-iri game da zaben Ghana da ake yi yau. Bari mu je babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a Najeriya, Mr. Muhammad Yahaya, ya bayyana a wani taron jami'an tsaro a Abuja cewa matsalar tsaro ta fi birkita ma ɗan Najeriya rayuwa, kuma yanzu ta ma bazu har a faɗin Sahel. Hassan mai na kaina gare ka.
In speaking to communities here in Nigeria, security seems to be the most pressing concern for many of them.
Wakilin shirin raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya kenan, Mr. Muhammad Yahaya, ke bayanin matsalar tsaro a matsayin babbar kalubale da ke addabar Najeriya a halin yanzu. Mr. Yahaya, wanda ke gabatar da kasida a kulejin horar da dabarun yaƙi ta sojojin Najeriya da ke nan Abuja, ya ce wani ƙididdiga da aka yi a Najeriya na nuna cewar a cikin kowane mutane 10 tufa 4 a cikin su ba su da aminci irin na tsaro, yayin da kuma cikin kowane mutum 5 to an taba kai hari a mutum daya. Saboda haka tsaro a Najeriya babbar magana ce.
We are entering what we call the age of turbulence. We are living in a period that is characterized.
Yanzu fa muna shiga cikin wani yanayi mai rudani da muke rayuwa cikin yanayi mai rikitarwa mai kuma cike da rigingimu iri-iri. Ana ganin ƙarin rashin tabbas da tarzoma a sassa daban-daban a ciki har da yankin Sahel. A nan Najeriya ma tarzomar masu ikirarin jihadi a arewa maso gabashin Najeriya sai ƙara ruruwa yake kamar wutar daji. Bugu da ƙari, girman aika-aikar da ake tafkawa a shiyar arewa maso yammacin Najeriya sai ƙara kankama take yi.
There's also growing instability we see in terms of criminality in the northwestern part of the country.
Dr. Sadiq Abba na ɗaya daga cikin ƙwararru da ke bincike kan tarzoma a ƙasashen tafkin Chadin da kuma yankin Sahel.
Kaman yanda aka yaƙi da Boko Haram, da fari an yi tsammani da ƙarfin tsiya za a danne su. Da an ɗauki bindigogi an saye jirage, ƙasashenmu duka sun saye jirage, an yi tsammani ƙarfi zai isa, sai aka gani ƙarfi kaɗai bai isa ba. Na biyu, da fari da harakan Boko Haram ya fara, makwabtan Najeriya sun yi tsammani kaman abin Nigeria ita kaɗai ne. Kaga kaman mu da muke makwabta da Nigeria, akwai wani gari baya da nisa da Jihoda da aka ce mushi dutse. Ana ga mutanen Boko Haram suna nan suna yi, sai zamanto kaman muna lissahi abin bai shahe mu mutum da ƙetare. To abin sai da ya ci gaba ne muka ga lalle ya kamata mu gama gulwa. Abin alheri, an yi nazari an ga hanyar da muka bi ta fara bai kamata ba. To shine yasa yanzu dan mu gama kanmu, mu gama gulwa, kuma mu san ƙarfi ba zai isa ba, banda ƙarfi sai akwai wasu sauran abubuwa da za a ƙara.
Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Agaida Hassan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashin Gumel da kashi na biyu na labaran duniya.
Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai za su yi yunkurin karshe dan samar da jijiyar cinikayya kafin ficewar Birtaniya a wannan makon. Inda watakila kwanaki kadan suka rage wa masu tattaunawa dan kaucewa irkicin da za iya fuskanta a ƙarshen shekara. Prime Minister Ireland, wanda kasarsa za ta fuskanta matsalar tattalin arziki fiye da sauran kasashe 26 mambobin kungiyar EU idan ba a samar da jijiyar ficewar Birtaniya ba. Yayi gargadi game da wuce gona da iri yana nuna damar yin yarjejeniyar da za ta bayo kowane bangare kashi 50-50. Prime Minister Britain Boris Johnson da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun yi magana a ƙarshen mako dan dawo da tawagar su kan teburin tattaunawa bayan tattaunawa ta tsaya kan batutuwa uku masu sarkakiya. An shirya za su yi magana da maraicin yau Litinin da fatan cewa zuwa lokacin bambance-bambance masu tsauri za su takaita kan batutuwa kamar su haƙƙin kamun kifi a cikin ruwan Birtaniya da yin gasa cikin gaskiya da kuma hanyoyin warware da rigingimin da ka iya tasowa nan gaba.
Sarfi da Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai saki kai mu Najeriya. Inda a yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke cewa matsalar tsaro ta fi dagula ma 'yan Najeriya rayuwa, wasu mata a shiyar sakkwaton arewacin Najeriya suka ce to ai a Najeriyar ma su mata ne abin ya fi shafa, kamar yadda ɗayarsu ta fara gaya ma wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir cewa
ya ko abincin da aka gare mu ba mare ba ba sai sa mu ba mare ba diyan mu ma wasu ba su sai an gaske ba abin da muke nema taimako ga Allah na mutane da hukuma Allah taimaka mana ko ba abinci ba an muna son taimako a shiga waɗannan mutane a walakantar mu da su ba su son ka walakantar da mu.
Wannan wata baiwar Allah ce daga yankin Isa dake gabashin Sokoto take bayyana halin kunci da ayyukan ta'addanci suka jefa su a ciki. Mata su ne mafi yawa cikin al'umma kuma mafi rauni, waɗanda a duk lokacin da aka samu matsalar rashin tsaro ba za su tsira ba, domin ko ba ta shafe su kai tsaye ba za ta bar musu ɗawainiya wadda aka sayi lokuta ta kan fi ƙarfinsu. Hajjara Digiyawa 'yar asalin yankin Gwarayo ce dake gabashin Sokoto kuma ta koka akan wannan matsalar.
Wallahi ko ga tarihi baka taba jin a yanka mutum ba kiri-kiri, manoma talakawa talattala sun je sun bar jihansu sun tafi wata jiha waya ta koriyar suna neman abin da suka ci sun bar iyalinsu a zo a yi musu yanka naku. Wani irin mutunci ne wannan? Gwaronyo shekaran jiya nan garin mu an ka dauki wani daga ɗaya an tafi a kawo kuɗin fansati sai kuma wancan an ka rike shi an ka ce sai an kawo kaciya guda biyu kuma sai da an haka shekaran jiya an haka sorar talata an kawo soci babu tsaro gare mu wallahi ana ta kashe maza ana barin mata zabban tausai.
Masu shahi a kan lamarin tsaro irin Nuruddin Bodinga ana ganin cewa ko bayan kasancewar mata mafi rauni a cikin al'umma su ne 'yan ta'adda suka fi son aukawa, domin idan suka afka musu suna ganin cewa tamkar sun aukawa al'umma ne kuma dole a tashi tsaye domin a ceto su.
Kuma ko da ake mace ita kanta bata samu matsalar cin zarafi ba kamar raɗaɗe da sauransu, idan aka kama mijinta ko aka kama 'ya'yanta an tozartar da ita kuma an sa ta cikin wani yanayi.
To ko yaya ya kamata a kula da wannan jinsi na al'umma da suka haɗu da irin wannan jarabawar?
Abubuwan da muke tunani gwamnati ya kamata ta yi da al'umma umma kamar stakeholder da masu hannu da tsaki a cikin harkan al'umma kuma tsaro, shi shine ayi kokari a ƙara azama wurin dokan matakin dakale haddancin sannan kuma sai makawa wurin rage masu kansu mata zafi ne radadi irin halin da suka samu kashi
matsalar rashin tsaro dai duk da kiraye-kiraye da ake yi ga hukumomi da kuma ikirarin da suke yi na cewa suna kokarin shawo kan matsalar har yanzu ba mutum daya dake da tabbacin tsira da gare ta musamman a arewacin Najeriya abin da ya sa wasu suka soma kira ga jama'a da a koma ga Allah da na samu mafita Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
agaida Muhammad to yayin da ake fama da matsalar tsaro a Najeriya shi kuwa babban zauren tattaunawa kan hanyoyin zaman lafiya musamman ma tsakanin mabambantan addinai taro ya shirya a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Hauwa Umar gareki
mai kula da ayyukan kungiyar ta hadin kai tsakanin musulmi da kirista a Najeriya Lanta na Bako Abdullahi ta yi bayani kan manufofin da suke so su cimma gabanin taron
a cikin shekara 20 har yanzu muna fuskantar rikici rigingimu kashe-kashe rashin dukiya da sauransu an dade ana samun malaman addini nan ba a samun matsaya daya akan damoyin da ya shafe su to mu muna kokarin mu ga yadda zamu kawo su samu matsaya daya ne kuma yadda za su yi su magance wannan rigingimu dan muna da yakinin cewa wasu za su ga alama amma suna tsoron kai rahoto
Sana Muhammad Jamil Muhammad chairman da bangaren musulmai na wannan kungiya abinda muke shine bayan mun musu wa'annan bitan kuma aka hada wa'annan hadin kai na musulmai da kristoshawa jihohin banda ba mu san ce duk abinda krista ya gani wanda ya zama zai abin fitina ne yake gani zai kawo fitina a wurin su kar krista kadai ya ce zai je magance abin ku zo ku hada kanku sannan sai ku zauna a matsayin ku na malaman addini na kristoci da na musulmai ku dubi shi a mahangan addinin ku sai ku kawo mafita sai a fitar da mafitan a matsayin haddaddiyar mafita ba mafita na musulmai ba ba mafita na kristoci ba wannan kuma ya taimaka kwarai wurin magance duk wani zargi a tsakanin addinan na a wannan jihohi
Salamatu Ibrahim na daga cikin mambobin kungiyar
dabarun da na koya shine anan idan da akwai korafe-korafe na mutanen akan wani abu da yake faruwa da basu gamsu ba to yana daga cikin ɗaya daga cikin alamomin cewa fitina tana shirin taruwa ɗaya daga cikin hanyoyin da za a yi maza-maza a daki ne wannan kana fitar da tafaru shine abi ya musu bukatun wayannan korafe-korafen da suke yi akai abinda na dada koya shine in abu ya taso an yi maka ba daidai ba to ya kamata a kirawo magabatan wannan a kirawo magabatan wannan a zauna a yi sulhu
Eldalia Solomon Lucy daga jihar Taraba so abinda na karuwa wannan tafiya shine ya zama to mutum halitan Allah duk abinda zai ya imani ya yi gaskiya
gano abubuwan da kan kawo fitina ko rikici da bin hanyoyin dakile aukuwar su abu ne mai muhimmanci manci kamar yadda masu ya magana kan ce rigakafi yafi magani sai dai kuma abin tambaya anan shine hakan zai yi tasiri a Najeriya Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
agaida Hauwa to kamar yadda kuka ji tun farko an jima kadan al'ummar kasar Ghana za su je rumfunan zabe domin kada kura'a a zaben shugaban kasa da na yan majalisa a wani wa'adin shekaru 4 masu zuwa ana ganin Ghana a matsayin kasar da ta yi fice a fannin demokradiyya musamman ma a nahiyar Afirka don haka mutane da dama daga sassa daban-daban na duniya suna zuba ido don ganin yadda za ta kaya a wannan zaben na yau a namu bangaren abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi wani nazari akan wannan zaben
masu fashin baki kan takaita tarihin zaben Ghana zuwa ga jamhuriya ta hudu da ta fara aiki a shekarar 1992 bayan kasar ta amince ta koma mulkin farar hula a zamanin mulkin soja karkashin jagorancin JJ Rawlings karo da takwas kenan da Ghana za ta yi zaben shugaban kasa da na yan majalisu a yau Litinin 7 ga watan Disamba shekarar 2020 inda za a fafata tsakanin yan takara 12 ciki har da shugaban kasa mai ci Nana Addo Dankwa Akufo Addo na jam'iyyar NPP mai mulki da John Dramani Mahama tsohon shugaban kasa na jam'iyyar NDC babbar yar hamayya Ghana kamar sauran kasashen Afirka takan huskanci yakin neman zabe mai cike da fargaba saboda kalamai masu gauni da yan siyasa ke fada wa junansu kamar yadda aka gani a gangamin wannan shekaran lamarin da kan kai ga samun yan rikice-rikice muhimman matakai da hukumomi ke dauka kama daga hukumomin tsaro hukumar zabe hukumar wayar da jama'a da kungiyoyin jama'a da kungiyoyi masu zaman kansu na bada gagarumin gudunmuwa wurin samun zabe cikin kwanciyar hankali. A zaben nan yau hukumomin tsaro sun yi damara da tinkarin duk wata fitina da ka iya tashi, kamar yadda Imam Hussein Abdulrahim Hussein, limamin ɗan sandan Ghana na ƙasa, ya bayyana mana.
Ɗan sanda na ji tun July watanni shida ko bakwai kenan da suka wuce da so matattali saboda yadda za ta ga cewa ta taimaka saboda zabe ta tafi lafiya. A hukuma sanda ta yi zama da shugabannin party daban-daban. Ina ji wannan rana ma da nema ciki mun yi wannan zama saboda a ji menene damuwarsu da sauransu. Bayan haka kuma aka kuma zama kuma da ƴan jaridu da sauransu. Har ila yau ƴan hukuma ƴan sanda wato ta yi zama gaba ɗaya an shirya da soja da immigration da kowane ya duba ki ɗaya saboda yadda za a tabbatar da cewa an yi zabe yadda ya kamata.
To sai dai akwai wasu wurare da ake sa ran za a samu rikici duk da cewar hukumomin tsaro na ɗaukar matakan da suka dace. Akwai irin waɗannan wurare da suka kai 6,000 da ake ganin za a samu rikici a zaben na yau.
Hukumar ƴan sanda tana sane da irin waɗannan wurare, yasa irin waɗannan wurare ko wato an fi bayar da hankali a wannan wurare saboda a kiyaye cewa an yi zabe lafiya. Shi yasa shirye-shirye mu yau ta farko akwai waɗanda suke nan ana ganin su, ga sunan kana ganin su a wurin zabe suna tsaye suna kiyayewa. Na biyu kuma akwai waɗanda ba su nan cikin riga, kamar daga nan muna ce musu NCID ko kuwa BNI, Bureau of National Investigation da kuma Criminal Investigation Department, dama su a shirin su ba su nan cikin riga, su suna nan suna bincike suna tare da intelligence za su yi su bayar. Na uku kuma akwai kuma waɗanda dama suna zaman jira ne inda za a ce akwai wani fitina zai yi su taso. Ta hudu kuma akwai ƴan sanda kuma da ke yawo operation suna lura da abin da ke tafiya. Shi yasa shi dai alhamdulillahi da soja da ƴan sanda da kuma sauransu duka a kama ne ake ana neman yadda za a yi ta tafi lafiya cikin ikon Allah.
Masu sa ido a kan zaɓe su ma suna taka muhimmiyar rawa wurin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali. Tuni tawagar masu sa ido a kan zaɓe daga ƙungiyar ECOWAS da ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU suka isa ƙasar Ghana domin sa ido a kan zaɓen. Shaka Arbiyan Sha'ai babban jami'i ne na ƙungiyar sa ido na cikin gida da ake kira Coalition of Domestic Election Observers ko kuma CODEO a taƙaice, ya bayyana mana shirin da suka yi ma wannan zaɓen.
Wanda muke ce musu original coordinators ko wani jiha muna da mutanen da muka musu horo su da ke dauke da shirye-shiryen da ake yi a duba zaɓe. Bayan haka na akwai wanda muke ce musu constituency supervisors, waɗannan kuma suna nan ƙasar muna da constituencies 275 su kuma muna da suma suna nan mun horar da su. To bayan mun horar da su waɗanda muka yi horonsu ko muka yi tanadin su za mu baza su saboda su duba wani zaɓe, muka yi muka ce musu observers adadin su ya kai 4,000. Amma abin ban sha'awa da ya gudana cikin irin tanadin da aka yi don a samu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali shi ne wato an yi an samu shugabannin manyan ƙungiyoyi na Ghana guda biyu wanda suke takara, NDC da NPP. Shugabanninsu guda biyu shi shugaban ƙasa mai ci yanzu Nana Addan Kwaku Ado, sanadin tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama, sun sa hannunsu a kan takarda na alkawari kan cewa za su tabbatar da kwanciyar hankali zaman lafiya. Sannan bayan hakan kuma sun yi alkawari natijar da ya fito daga cikin zaɓen nan za su karɓa, ba za su yi ki ba, ba za su tada hankali ba. Kuma su biyu kuma sun yi yadda sun zo jagorancin babban limamai na ƙasa gabaki ɗaya a Sheikh Usman Nuhu Sharubutu da jagorancin shaidarsa an saka sa hannu, shi ma ya sa hannu kan wannan alkawari. Tare da insha Allah mun yi tare ita jami'in da ke tattare da batun zabe kuma ta yi nata shirye-shirye kayan tarkacen da za a yi zabe da su duka an kai su zuwa ga dukkan jihohi guda 16 na cikin wannan kasar, kuma suna a hannun amana na ƴan tsaro police kenan suna kiyaye su.
Kasar Ghana da ke Afirka ta yamma ta kasance tsakanin kasashe masu fama da rikice-rikicen siyasa da na 'yan tawaye da ma 'yan ta'adda, wanda galibi zaɓe ne ke tado da irin waɗannan rikici. To koya masu sharhi akan tsaro ke kallon wannan zaɓen, tambaya kenan da na yi wa Adib Sani, wani mai sharhi akan tsaro da ke birnin Accra.
Tawayen da muke samu kwarai a cikin Afirka da yawan shi batun zaɓe ne. To gaskiya batun kujifuwa 2010 shi aka yi yaki 2011 har ma kwa duba Nigeria 2003 tukun na Kenya 2007. just recently kuma inda Christian Kabore yakin nan Burkina Faso to akwai abin da ake kira early warning mechanism to early warning mechanism shi zai gwada muku hanyar da kuke bin ga akwai kyau ko hanyar da kuke bin ga ba kyau
kamar yadda muka faɗa a baya ɗan takarar sun hada ne da shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo na jam'iyyar MPP mai mulki wanda aka haife shi a ranar 29 ga watan Maris a shekarar 1944 a birnin Accra Akufo Addo ya yi karatu a jami'ar Ghana Legon ya kuma ci gaba da karatun nasa a New College a Ingila da kuma jami'ar London a baya ya rike mukamin babban lauyan gwamnati ko kuma Attorney General kana ya zama minista harkokin kasashen wajen Ghana a karkashin mulkin tsohon shugaba John Ajay Kunkufo ya takara shugaban kasa sau biyu kafin ya lashe zabe a karo na uku tare da mai dafa masa baya mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia wanda yanzu suke takara tare a karo na hudu Safuma John Dramani Mahamman tsohon shugaban kasar Ghana wanda shi kuma aka haife shi a ranar 29 ga watan Nuwamban shekarar 1958 a garin Damango dake arewacin Ghana John Mahamman ya rike makaman siyasa da dama kama daga dan majalisa karamin minista babban minista mataimakin shugaban kasa ya zama shugaban kasa mai riko inda ya ƙara saragowar watanni shida na wa'adin marigayi tsohon shugaba John Evans Atta Mills daga bisani ya yi takarar zaben shugaban kasa a shekarar 2012 inda ya lashe zaben John Mahama ya yi karatunsa ne a Institute of Social Sciences Kana ya je jami'ar Ghana a cikin kasa da sa'o'i biyu za a buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Ghana domin masu zaɓe su kada kuri'unsu Baba Yakubu Bakeri sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC
to a gaida Baba Yakubu Bakeri amma kar kai nisa su ma mutanen Ghana ba a bar su a baya ba musamman ganin muhimmancin rawar da za su taka game da kada ƙuri'a furuce-furucen su da kuma take-taken su Hajiya Hamdu Ibrahim tsohuwar shugaba mai riko a jam'iyyar adawa ta CPP ta tattauna da Baba Yakubu Bakeri kan yadda su ma take ganin zaben na yau
kowane party da manifestan su an ka duba CPP an mun gwada abin da za mu yi mamata MPP sun gwada abin da za su yi mamata kowane political party amma duk da abin da kowane political party ke ce wannan mu dai matsalan mu ne matan Ghana har yau har gobe ba da wani dokan da aka ajiye abin da Bature ke cewa affirmative action bill yana kwanci har yau
wato dokan ba mata daman shiga harkokin kasa
haka nan ba shi da shi kan mutum ne ko da ma sun ci election su yi magana dai amma kaga abin da ya kamata su yi ma matan nan ba su yi ma mata
to ko wani irin mataki ne matan kuke dauka don ganin kuna samun gurabun da ya dace a harkar siyasa
sai sa da muka yi wani meeting muka ce ya kamata mu form critical mass of women da za su cewa ho mu dai cin gaban mata abin da zai amfanar da mata abin da zai bar mata su ma su samu fadin su samu su ma ji baturan voice
su samu damar fada albarkacin bakin su
Dai shi yanzu akan ganga an mutum ya CPP ne an ga fara da in muhimmanci tana da kokari ba cewa don CPP take shi kowa ya mara mata baya as women in mutum ya NDC ne mutum ya MPP ne to har yau abin da muke so mu yi kenan mu samu cikin kasan gaba domin da kaje ka ce yake a ka betray party ka abin da ya kamata
wato ka ci amanar jam'iyyar ka kenan
eh ka taka doka wannan kuma bai dace ba
To ko ya kuka dauki wannan zaben da ake yi a yau tunda dai kun ce ba a muku yanda ya kamata a shugabancin kasa.
Yau zaben da zamu yin ka yana da muhimmanci sosai domin yau kaga mata na fitowa cikin inda muke yawon duban matan da za su fito duka su fito kaga kamar mata na fitowa. Dan kan matan nan sun amince kamar in ba su za su fito su vote ai musu abin da suke so ba su ka saurar gida. Me yi? Da shi kuma muna tsaye muna yawo dai da safe ga muna duban dai inda mutane za su vote kula ga mutane inda mata suka saya ku vote musu shi mu ce dai addu'a mu ne dai kamin mu ranci dai mu ji magana mai dadi matan mu sun fito sosai kuma sun samu matsayi da yawa
to a gaida babu makeri da wannan shiri na musamman game da zaben Ghana kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ina taya iyalan marigayi Malam Mamman Wardu da na Malam Salisu Habu murnar tsaurin auren ƴaƴansu Suleiman Mamman Wardu da Zainab Salisu da za a yi ranar Asabar mai zuwa 12 ga wata da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekuwa ta Kazaure, jihar Jigawa. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu amadadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Chuba Hero Jedoniya da ya hada, sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamu, ci garba ke muku fatan alheri. Wassalam.